Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM, ko kuma a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Assalamu mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Alhamis 11 ga watan Fabrairu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanun labaran.
Kawo shawara a tsagaita wuta a Siriya yayin da ministocin harkokin waje ke gudanar da wani taro a birnin Munich. Sauran mako daya ya rage a gudanar da zaben shugaban kasa da na ƴan majalisa a ƙasar Uganda, wato ranar 18 ga watan nan na Fabrairu. Wani rahoto daga mujallar New England Medicine ya bada sabbin hujjojin da suka ƙarfafa alaƙa da ke tsakanin ƙwayar cutar Zika da kuma yadda take taka rawa wajen ƙarin wasu cututtukan jarirai da ake haifar su da su.
To kanun labaran kenan, za ku ji cewa kotun koli a Najeriya ta tabbatar da zaben gwamna Darius Ishaku na jam'iyyar PDP a jihar Taraba.
Ni na yadda da duk wani hukuncin da aka yanke, saboda in ma baka yadda ba ne za ki.
Za kuma ku ji cewa shugaban jamhuriyar Niger ya bayyana dalilansa na cewa zai sake cin zaɓe tun a zagaye na farko.
Abin da ya sa hujja guda uku ne. Na farko, ina da goyon bayan jami'in siyasa 43. Na biyu, shekara biyar an ja aiki.
To amma ƴan adawa sun ce a ina bai sabuwa wai bindiga a ruwa. Za kuma ku ji cewa PDP na shirin warware rikicin matsayin ciyaman na ƙasa.
To mu abin da ya dame mu kawai da Gulak shine na yunkuri ya tafi fadar jama'iyyar mu, wato juyin mulki.
Lalle, kuma kamar kowace ranar Alhamis, Jumai Ali na tafi da shirin mu sai bango ya tsage. Za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kukan aiko mana, amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar Rasha na kawo shawara a tsagaita wuta a Siriya yayin da ministocin harkokin waje yake gudanar da wani taro a birnin Munich don neman hanyar da za a kawo ƙarshen mummunan yakin basasar da ya jefa ƙasar ta Larabawa cikin bala'i. Mataimakin ministan harkokin wajen Rasha, Gennady Gatilov, shine ya ba da wannan shawarar, yana kuma kira akan ta fara aiki daga ranar 1 ga watan 3. Kasar Amurka kuma ta ce a'a, kamata yi tsagaita wutar ta fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba, don a samu a tura taimakon agaji a biranen Siriya da aka mamaye. Tashin hankalin da aka kwashe shekaru biyar ana yi, wanda ya janyo adawa tsakanin shugaba Assad da 'yan tawayen ƙasar da ke neman hanɓara gwamnatinsa, ya haddasa mutuwar mutane fiye da 250,000, kuma ya zamo rikicin agajin jin ƙai mafi muni da aka taɓa gani a duniya cikin shekarun da suka wuce. Rasha ta kaddamar da hare-hare ta sama don marawa gwamnatin shugaba Assad baya, abinda ta ce ta yi ne da niyyar yaƙi da 'yan ƙungiyar ISIS da suka yi da suka samu tushe a Siriya. Amma Amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya sun ce yawancin hare-haren ta sama sun auna ƙungiyoyin da ke adawa da shugaba Assad ne kawai.
Sauran mako guda ya rage a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a ƙasar Uganda, wato ranar 18 ga watan Fabrairu nan. Kuma ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta Forum for Democratic Change, Kizza Besigye, wanda ke da magoya baya da yawa a wajen kamfe da gangamin zaɓe, ya ce yana fargabar cewa ba masu kaɗa ƙuri'a cin hanci shi ne babban ƙalubalen da zai samu. Besigye ya ƙara da wato ya kara da shugaba Museveni a zaɓuka uku da aka yi a baya, wato a shekarar 2001 da kuma shekarar 2006 da kuma ta 2011. A farkon makon nan, mai magana da yawun gwamnati in Uganda Ofuona Ofonda ya ce jam'iyyar NRM ce za ta sake kada jam'iyyar Besigye Bravado a ranar 18 ga watan Fabrairu nan.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto daga mujallar New England Medicine ya bada sabbin hujjojin da suka karfafa alakar da ke tsakanin kwayar cutar Zika da kuma yadda take taka rawa wajen karin wasu cututtukan jarirai da ake haihuwa da su. Rahoton da ƴan kungiyar masu bincike daga Slovenia suka wallafa jiya Laraba ya fito lokaci daya da wani sharhi daga wasu kwararrun jami'an kiwon lafiya Amerika waɗanda ke goyen bayan abin da ƴan kungiyar ta Slovenia suka rubuta. Farfesa Tatjana Asik Zupang, wanda ya jagoranci binciken a cibiyar kiwon lafiyar Jami'ar Ljubljana, ya fadawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa binciken da kwararren suka yi zai iya bada hujjoji masu ƙarfi waɗanda ke nuna cewa cututtukan jarirai da ake haihuwarsu da su masu alaƙa da cutar Zika ta yiwu suna faruwa ne idan kwayar cutar ta rubanya a kwakwalwa. An gudanar da binciken ne akan wata mace mai juna biyu da wato da take dauke da cutar ta Zika amma ta zubar da cikin bayan da gwajin juna biyu na na'ura ya nuna cewa dan da take dauke da shi ya nuna alamun wasu matsaloli tattare da shi. Binciken ya ce matar ba ta da tarihin waɗannan matsalolin a danginta kuma ba ta taba kamuwa da wasu kwayoyin cuta da za su iya haddasa waɗannan matsalolin ba.
Koriya ta Arewa ta ce shawarar Koriya ta Kudu ta dakatar da ayyukan wata cibiya da kasashen biyu ke ci moriyarta na iya janyo yaki. Wani kwamitin Koriya ta Arewa ne ya fitar da wannan kashedin a wata sanarwa ta yau Alhamis. Martani na farko da kasar ta maida akan shawarar Seoul ta kaddamar wato ta dakatar da ayyuka a masana'antar Kyongsong mai tazarar kilomita 10 daga kan iyaka. Wato da safiyar yau ma'aikatan Koriya ta Kudu suka fara kwashe kayayyaki daga masana'antar kafin ma sanarwar ta Pyongyang. Koriya ta Arewa ta umarci ma'aikatan Koriya ta Kudu da su bar harabar ginin don kasar za ta kwashe duk kayayyakin da aka bari, kuma ta ce za ta kafa dokar ba shiga ba fita sai jami'an tsaro kawai a wurin. Bayan haka ta ce za ta katse duk hanyoyin sadarwa na rundunar soja da Seoul, ciki har da layin wayar gaggawa da ke kan iyaka da ƙauyen Pyongyang. Koriya ta Kudu ta faɗi cewa ta dakatar da wato al'amura a masana'antar ta Kyongsong ne don daƙile Pyongyang daga ci moriyar masana'antar ballantana ma ta sami kuɗin shirin ƙera makaman nukiliya da sauran makamai masu linzami. Koriya ta Arewa ta cilla wata ruka mai nisan zango ranar Lahadi, abinda ta bayyana akan wata na'ura ta duba duniyar ɗan adam ƴan makoni bayan da ta gudanar da gwajin nukiliya na hudu. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga batun tabbatar da zaben gwamnan jihar Taraba Darius Ishaku na jam'iyyar PDP da kotun koli ta yi a yau din nan. Hassan mai na kaina gare ka.
Da yake karanto hukuncin, alƙalin kotun koli mai shari'a Bode Rhodes ya amince da hukuncin kotun ɗaukar ƙara ta tarayya inda ta yanke ta kuma tabbatar da zaben gwamna Dickson Darius Ishaku na jihar Taraba. Alƙalin da ya jagoranci sauran alƙalai guda 7 wajen yanke wannan hukunci sun yi watsi da ɗaukar ƙara da Sanata Aisha Jumai Alhassan ta yi. Na tuntuɓi shugaban jami'ar APC na jihar Taraba Alhaji Hassan G. Kardo ko mai za su ce akan wannan hukunci.
A matsayin na ɗan adam kuma wanda ya yarda da Allah, kuma wanda ya yarda cewa Allah shi annabi yana bayarwa wanda yake so a lokacin da ya ga dama, ni na yarda da duk wani hukuncin da aka yanke, saboda in ma baka yarda ba me zaki, ina zaki ji me zaki. Saboda haka mun karɓi wannan hukunci hallabi, kuma muna ba mutanen mu haƙuri, kuma muna jingina musu, muna gode musu irin goyon bayan da suka ba mu da kuma yanda suka zabice suka yi gaskiya. Kuma mu muna cikin jam'iyyar APC ne, kuma za mu ci gaba da wannan gwagwarmaya din. Akwai shugabannin duniya da dama da suka yi wannan gwagwarmaya din nan sama da shekara 100. Kudobi Mandela, demokradiyya kafin ta zauna a Amerika sai da ta ɗauki sama da shekara 200, amma tun da gaskiya aka sa a gaba har abin ya zo ya ɗore. Saboda haka mu inda muka sa ɗin nan dai jam'iyyar APC nan dai a nan gaskiya da zai ba mu ci gaba da wannan gwamnati, kuma muna gaya mutane muna ƙarfafa su kuma su tabbata cewa mu ba mu karya ba ko da minti biyar. saboda ban sani mu an da gaskiya mu yi abin da ya dace an zabe mu.
Abubakar Bawa shine mai bayo gwamna Dickson Darius Ishaku shawara kan harkokin siyasa.
Ba abin da zan ce sai dai mun gode wa Allah. Dama ka san gaskiya kan bata kariya. To ranan gaskiya ne yazo. To mun gode wa wannan. Mun gode wa
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
Alkali nura da duniya shari'a yau talosarta kowa da takara da tai aji eh an yi shari'a mai yawa
wannan kai ke a kuma gaida Hassan to bar mu ketara jamhuriyar Niger inda ake tacece ku ce game da makomar zaben shugaban kasa da za a yi ranar 21 ga wata musamman ma ikirarin shugaba Isuhu Muhammadu na cewa zai sake cin zaben tun a zagaye na farko Haruna Mamma gare ka
A daidai lokacin da aka ciyo gangara zuwa kona ta ƙarshen yakin neman zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki na ƙasa a jamhuriyar Niger, maganganu ne yake cin karo da juna tsakanin ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya wanda jam'iyyu 43 ke marama a wannan zaben na bana, cewa da shugaban ƙasa mai ci yanzu Alhaji Muhammadu Isuhu a ɗaya hannun da Alhaji Sani Umar Madugun ɗan adawa kuma ɗan takarar jam'iyyar iyar MNSD Nasara ta tsohon shugaban ƙasar Niger Muhammadu Tanja. Maganganun na nasaba ne da yanda kowanne daga cikin su ke ganin yanda sakamakon zaben zai basuwa a ranar 21 ga watan Fabrairu shekara ta 2016, inda shugaba mai ci yanzu Alhaji Muhammadu Isu ke cewa karo guda ne za a yi ya lashe zaben ba sai an je hutu ba, kamar yanda ya jaddada mini a lokacin da na tambaye shi yaya ko yake ganin hakan za ta yoyo.
Abin da ya sa hujja guda uku ne. Na farko, ina da goyon bayan shabin siyasa 43. Na biyu, shekara biyar an ja aiki. Na uku, shekaru biyar masu zuwa ina da tsari, ina da program, shi ma ja aiki ne za a yi domin a taimaka ma talaka. Ina ganin wannan hujja uku ita ce ta sa su 'yan ƙasa da kansu suka ce ga wannan gami zaben shugaban ƙasa kokowa ce wadda ba ta ɗaukar lokaci, kai guda ne za a yi, ba za ta kai hutu ba, alhamdulillah.
Sai dai Alhaji Sani Umar Madugun ɗan adawa a lokacin da na firanta da shi sai ya ce,
sun sura fa'in ku kawo insha Allah, mai su sura ɗan ku dawo.
Ba za ta yoyu a yi kashi guda ba a yi wa sauran 'yan takara bugun kawo wuka, amma na san abin da zai faru, za a yi bugun fice hili ne domin za mu karɓi mulki daga hannunsu bayan wannan zaben. Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman, yanzu kun bari mu sake komawa Najeriya, inda babbar jam'iyyar adawa ta PDP mai fama da rikicin shugabanci ta yanke shawarar barin yankin Arewa-maso Gabas ya fito da chairman na ƙasa, idan ku ya gaza ta fitar da chairman ɗin. Daga Abuja ga Shehu Asha kada hirarsa da jigon jam'iyyar Walid Jibrin wanda ya ce,
Majalisar Koli NEC na wannan jam'iyya za ta yi taro talatan nan domin mu tattauna na farko matsayi na shugaban party namu, wanda kun sani cewa tun da Adamu Azu ya bari ya kamata a samu gulbinsa daga wannan shiya na Gabas maso Arewa. To idan wannan zone wanda hakkinsu ne su yi haka ɗin sun gama, za su kawo mana caucus, sannan mu dubi tsare-tsare na zaɓuɓɓuka daki-daki, wato congresses, wanda har zai kai mu ga national convention.
Senator Walid Jibrin, me zaka ce kan Ahmed Gulag wanda bayan nasara a kotu ya ayyana zama shugaban PDP?
To mu abin da ya dame mu kawai da yanayin Gulag shine na yunkuri ya tafi fadar jama'iyyar mu ya kama aiki gadan-gadan, wato juyin mulki. Na yi mitin da Gulag, ya bani waɗansu hujjoji masu ƙarfi.
Kamar wasu irin hujjoji ne ba ka?
Hujjinsa shi ne tun da ya tashi yana wannan abun har aka kai yanke hukunci, shi a gare shi ba wanda ya taɓa kira shi, ba wani dattijon jama'iyyar nan wanda ya kira shi. Na ce mishi, to yanzu idan muka ce ma ka janye wannan abun za ka yi, ya ce ba kira shi ba, in an kira shi mai yiwa ne. Sannan mu kira su 'yan takarar nan dukansu gabaki ɗaya, mu tattauna tare da su, mu ce su je su kawo mana mutum ɗaya, sai in sun kasa mu za mu zaɓi wanda muka ga ya kamata.
Yaya za ku yi da kalubalen manyan shugabanninku irin su Bello Haliru da Olusemeto da ke fuskantar tuhumar almundahana?
To an gama binciken ne? Galibin su sun ce ba haka bane, kuma an kai su kotu.
To Allah zaki duniya na.
Wani haka yake kuma a gaida Ashaka. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Jimai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jimai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Ubamana, mataimakin daraktan yaɗa labarai na hukumar Alhazan Najeriya, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Game da kuɗaɗen da ake ware wa manyan domin tafiya tsakiya, menene ma tambaya ta ta ji ita ce a kan mutane da suke yin 419 game da tafiya aikin hajji? Suna yin 419 musamman ɗan ƙauye wanda za ka ga an karɓi kuɗin su amma babu maganar sabbi na goge ake ba shi, wanda ƙoƙari gwamnati take yi domin ta ga ta magance irin wannan don tabbas yana faruwa.
To Malam Uba gare ka.
Haji a gaskiya ban ji tambayoyin nan ba, su mutum da ake na ba.
Tambayar shi ta farko, wai akwai wasu kuɗaɗe da ake ba manya fiye da saura, me yasa?
Manya fiye da saura kamar yaya?
To Malam, manyan mutane kamar suwa?
Yawwa, tambaya ta ita ce manyan bujajen gwamnati akwai kuɗaɗe da ake bayarwa na aikin hajji wanda ake warewa ana ba su wata adadin kujeru su raba wasu, to ma'anar waɗannan?
To ai ba kuɗi ba ne, sai ka ce kujeru, kamar ka ce kuɗi, kana nufin akwai kujeru da ake ba shugabanni su raba?
Yawwa, eh, wannan nake nufi.
Wallahi ban fahimci wannan tambayar ta farko. Kujeru
ta farko, ina ganin ni dai yanda na fahimta akwai wai wasu ko jihohi ne ko gwamnatin tarayya sai a ware wasu kujeru, misali zan bayar, sai a ware wasu kujeru sai a ba an kai mai mukami ne a baka kai ka je ka ba wanda ka ga dama. Abinda ina jin abinda yake nufi kenan, ko ba haka ba?
Haka ne wannan
tambaya. Gaskiya a ita dai hukumar Alhazai ta kasa ba ta irin wannan, saboda mu ba mu ma da kujerun, kujerun nan na jihohi ne. In kuma jihohi ke haka, gaskiya ba hukumance yake ba. Ita dai hukumar Alhazai biyanta ake, in gwamnati jiha ba ta biya ba ruwanta, amma mu dai ana turo mana kuɗin kujerun nan a sunan an biya. Tunda mu ɗaya daga cikin ayyukanmu shi ne in ka biya kuɗin kujera, alal misali akwai kuɗin kwana, akwai kuɗin jirgin da za ka bi, akwai kuɗin mahallinka a Madina da Makka da ciyar da kai da mota da za ka shiga, duka mu hukumar Alhazai an ba da wannan kuɗin, kuma mu tura wa Saudi a ba kamfanonin da suke da wannan alhakin wannan jigilar. To in jihohi ne suke wannan, gaskiya to sai dai a tambayi jihohi, kuma gaskiya an haka suke ba a yi adalci ba. Maganar 419 ɗin da kuke magana, gaskiya akwai matsala da dama, saboda kuma yawancin mutanenmu ba su fahimtar in mutum yana neman kujera shi bai damu ba, kowa ya zo sai ya ce zai masa. Ai kamar yadda ka ce 419 ne, mutum zai zo ma ne da daɗin baki ya karɓi kuɗinka ya gaba, amma ita hukumar Alhazai matakin da take ɗauka, alal misali sai da muka buga takarda cewa duk wani wanda ya samu wata matsala da aikin hajji ko ya biya kuɗin shi ba a kai shi hajji ba, ko an kai shi ba a mar abin da ya kamata ba, ga adireshi, ga wayoyi da ya kamata ya buga ko ya rubuto ya kawo, kukashi za a biye mar hajji. Haka kuma kamfanoni na jirgin yawo a kowace shekara sai mun buga sunayensu a jaridu. Ina ga abin da ya kamata, shawara da zan bada mu fara yin shi ne mu rubuta a takardun Hausa, jaridunmu na Hausa, don mutane su fahimci, su san kamfanonin da za su iya biyan kuɗinsu don su yi aikin hajji. Amma gaskiya babban matsala ce, sai mu da jihohi
kun yi aiki tare kenan.
Aikin ne jihohi mun tafi tsaye don mu fahimtar da mutane, in ba haka ba gaskiya wannan matsala za su ji ma'ana cikin jama'a.
Kano ku yi tambaya ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mai magana Usaini Alhaji.
To.
Daga kungiyar zumunta social media, mataimakin shugaba. tambaya ta anan ita ce Hajiya ga babban bako shin me yasa Hajiya zaki ga agurare kaman Mina da Arafat alhajan mu na Najeriya ana kai su san guri mai nisa sauran kuma mutane za su ga ana kai su tafsa shin wannan kalmar da Bahaushe yake fade yawan kudinka yawan shagalinka ne ko fa dai akwai wani abu wanda ya danganci wariyar launin fata yasa ake kai mu san baya
to ka gama tambayar
na gama tambayar Allah bai da bako gida lafiya
malam ubagare ka
wato da kira magana shi ne akwai gaskiya cewa in za a arabiyan kudin sai na yake biya gaskiya mai ruwa mu samu a gurare kusa da gurin jiba amma gaskiyar magana babu maganan
wariya
wariya ko wani abu abin da ya faru shi ne da dama za su ga yawanci ba mu kaɗai ba ne ba wai Najeriya kaɗai ba ne yawancin mutanen Afirka da sauransu nan ake ajiye saboda abin da nake son ga hankalin mutane shi ne shi filin da yake Mina kwata-kwata ina ji an kyale shi zai iya ɗaukar mutane fiye da miliyan ba zai kai miliyan guda ba amma sai ka ga wani lokaci an takura wajen mutane miliyan uku ko fiye da haka a kisa su wannan gurin kafin wannan lokacin da garuru da dama da suka shuɗe gaskiya Najeriya tana kusan tsakiya cikin gurin ne to amma rashin kula nake jin ko me zan ce dalilin a hankali sai ake tura mu har muka kai inda muke amma hukumar alade ta ƙasa tana da kyakkyawan shirin maido mu inda muke da amma fa a hankali ko kuma idan mahaifin mu suna da niyyar ainihin biyan kuɗi don da dama yanzu in kace za ka ƙara kuɗi don ake da ta alhaji sai ka fara ce a yi dama za a so ne mutane su je aikin hajji sai mutum ya fara kaɗa tsoron wasu hadisin da annabi Allah ke cewa mu yi ƙoƙari mu je aikin hajji kafin su hana mu to gaskiya akwai wannan matsalar so ana so a yi gyaran amma kuma ana tsara ana duban bakin zaɓi.
To Kano mu sake komawa gare ku.
To Hajjaji. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Ibrahim London Bay Jijiya, sakatare na Youth Mobilization da Media da kuma Zumunta Social Network Nigeria. Wato tambayar dai kusan zan iya cewa ta danganci abin da ya shafi biyan kuɗin. Ina so in san cewa a wajen biyan kuɗin a ina ƙarin yake samun fitowa ko kuma ragin. Ya ake kusan kowace shekara ka ga nan an samu ƙarin alhazai za su biya kuɗi kaza sai kuma ka ji an ce ko nan farin an samu rai ban iya tantance daga ina farin yake fitowa ba kuma daga ina rigin yake fitowa ko me isa hakan yake faruwa.
Ina ganin fa malam Uba ya bada ansa wani yayi tambaya makamancin wannan ya kuma yi bayani akan tsarin da ake bi wani yayi tambaya akan cewa kuɗi na karuwa da sauransu ba mutum na kusa da kai in baka da wata tambayar.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Alhaji Ibrahim Lija.
Muna jin ka.
A tambaya ta ga babban bako shine menene mabambanci ainihin da ke aikin haji ta pilgrim da kuma international sai mu ga ko kuma shin menene yasa gwamnati shi ba za su ainihin tsaye da tafiya ko in mutum zai tafi a bangaren pilgrim gaba ɗaya kowa ya tashi a bangaren pilgrim amma sai ka ga alhazai sun tafi sun je sun yi wata da watanni ko kuma kwana da kwanaki a Saudiya amma ƴan international sun shiga sun kwace ainihin jiragen da gaba wajen dawowa sun shiga gaba ɗaya ƴan international sun shiga ƴan pilgrim ɗin dawowa menene aikin kuma aikin haji za su ɗauka akan wannan. Assalamu alaikum.
Bambanci shine bin jirgin yawo yawanci an yi su ne na mutane masu hannu da shuni wannan ba su da lokacin da za su iya kwana 35 zuwa sama a gurin aikin haji alal misali ko attajiri ne ko ma'aikacin gwamnati ne wanda ba shi da lokacin da zai tsaya cewa wannan lokacin ya wuce shi yasa ko kuɗin da wannan ba Allah zai biya ba daidai ba ne da kuɗin da mai mahajici da zai biyi jirgin jobi zai shi yasa za ka gane zai iya zuwa yawanci ma alal misali za ka sun bi jirgin Ethiopia ne shedul flight ake kiransu ko Egypt Air ko ya bi Emirates ko Lufthansa ko British Air wannan sun sauran da za su tafi sun sauran da za su dawo amma aikin mahajici na jiha sai lokacin da aka gama aiki kuma jihar da su jirgin da suka dauka na wannan jihar sai ya kai kansu kafin a fara daukan su. Alal misali idan jirgin masu mutun yabi kuma yana da jihohi kaman guda 10 kuma ya sa su a layi sai yayi wannan kafin wannan dole kaga lokacin da za su bata ba zai zama daya ba. Shi yasa jiran ma ba daya bane. Shi wannan ya biya ne dan a biya mar bukata cikin kankanin lokaci. Shi kuma wannan ya hakuri ne ya biya kaman kowanne mahajjici sai lokacin da Allah ya dawo da shi lafiya. Haji bambanci kenan. Kudin ma ba daya bane.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke mana fatar alheri daga nan birnin Washington DC.
To a gaishe ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kukan aiko mana.
Sabon farko ta fito ne daga Shaibu Idris Kofar Fada Balangu a jihar Jigawa. Kace muna jajantawa ƴan uwan waɗanda suka rasu sandiyan kifewan wani kwalekwale a cikin kogi a garin Darai dake karamar hukumar Jahun a jihar Jigawa. Muna fatan Allah ya jikan waɗanda suka rasu sandiyan wannan hadari wanda kuma suka jikita Ubangiji Allah ka ba su lafiya. Hakika ya kamata rundunar sojin Najeriya ta tsawar bincike ƴaƴanta ganin yadda aka fara samun wasu suna sayar da ƴan ta'adda makamai. Wannan ya nuna cewa ba su kadai bane, saboda haka ya kamata a yi bincike a gano duk wanda ke da hannu ciki kuma a hukunta sa. Sarama VOA Hausa ina kira ga jami'an adawan jamhuriyar Niger da su yi koyi da na tarayyar Najeriya wajen haɗa kai domin su samu su kada jam'iyya mai mulki. Sako daga Chiroma Madu Macina. Assalamu alaikum VOA Hausa, ina taya al'ummar kasar Niger da addu'a Allah ya sa su gama zaben kasar su lafiya kamar yadda ta kasa ta Najeriya aka kammala lafiya ba tare da samun wani tashin hankali ba. Amin. Sako daga Bala Muhammad Dabban. Muna jajantawa ƴan kasuwan kurmi dake birnin Kano a arewacin Najeriya sakamakon gobarar ta afkawa wannan kasuwa tasu. Ubangiji Allah ya maida musu sabon arziki ya kuma kiyaye gaba. Sako daga Malam Ango malamin makaranta da Sani mai langi-langi ya wuri. Shi ma Ilyasu Muhammad Tungan Bako jajantawa ƴan kasuwan kurmi ne da kuma kira ga gwamnatin jihar Kano da ta kai wa waɗannan ƴan kasuwa ɗaukin gaggawa.
To yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma a taƙaice.
Rasha na kawo shawara a tsagaita wuta a Siriya yayin da ministocin harkokin waje ke gudanar da wani taro a birnin Munich don neman hanyar da za a kawo ƙarshen mummunan yakin basasar da ya jefa ƙasa a cikin bala'i. Mataimakin ministan harkokin wajen Rasha, Gennady Gatilov, shine ya bada wannan shawarar, yana kuma kira akan shawarar ta fara aiki daga ranar 1 ga watan 3. Ƙasa Amurka kuma ta ce a'a, kamata yayi tsagaita wutar ta fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba. Sauran mako ɗaya ya rage a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a ƙasar Uganda, wato ranar 18 ga watan Fabrairun nan. Kuma ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta Forum for Democratic Change, Kizza Besigye, wanda ke da magoya baya da yawa a wajen kamfe da gangamin zaɓe, ya ce yana fargaba ba masu kada kuri'a cin hanci shi ne babban ƙalubalen da zai iya samu.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fagida tawagar su za su gabatar. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa da Julie Lesley Gresham wacce ta haɗa mana sautin da shi ma injinin na wannan lokacin, ni Ibrahim Almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya, sai kuma anjima.